بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينوى إنا إيمانا قيسوة الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan nin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddara wasa da amince wasa ya hada fuskokinmu a wannan a yammaci na Asabar, a yau muna 6 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Bakka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda ya daidai da 10 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 7 a cikin wannan littafi na Talkhisu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, wallafar Ash-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A wannan masallaci mai albarka, Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, dake wannan unguwa ta Rulwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya a cikin shafi na 8, shine tahrimus salati ila al-qubur, haramcin yin sallah ana kallon kaburbura. Haka ne inda muka tsaya ku, wanda mun yi bayani akan hukuncin sallah a makabarta da kuma hukuncin gina masallaci a makabarta, mun ji hukuncin tona kabari a cikin masallaci, da kuma hukuncin da suke da alaka da wannan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tashi inda malam ya ce tahrimul mururi baina yadayil musalli walau fil masjidil haram. Kamar inda na ambata wannan satin da ya wuce, har yanzu dai malam duk wannan bayanan da yake mana, duka muna kan bayani ne akan abin da yake da alaka da sutura, hatta haramcin yin sallah ana kallon kabari duk yana da alaka ne da sutura. To malam sai ki ci gaba da mana bayani, yace tahrimul mururi baina yadayil musalli walau fil masjidil haram, haramcin wucewa ta gaban mai sallah koda kuwa a cikin masallacin harami ne. In mutum yana sallah, to haramun ne a wuce ta gaban shi koda kuwa a masallacin harami ne. Ma'ana, koda a masallacin Makka ne, in mutum yana sallah to haramun ne a wuce ta gaban shi. Malam sai ce wala yajuzul mururu baina yadayil musalli idha kana baina yadayhi sutra. Malam yace baya halatta a wuce ta gaban mai sallah idan ya zama a gaba gare shi akwai sutura. In har mutum zai yi sallah ya sa sutura a gaba gare shi, to haramun ne wanda ya wuce ta gabansa. Wucewa ta gaba kuma shine wato katse tsakanin shi mai sallan da kuma suturansa. Duk wanda ya katse tsakanin shi mai sallan da sutura, ga suturan nan ga mai sallah, sai ya wuce ta tsakaninsu, to ya yi abin da ake ce mishi wato wuce gaban mai sallah, ya zama haramun kenan. Wala farqa fi dhalika baina al-masjidil harami wa ghairihi, wannan hukuncin babu bambanci tsakanin masallacin harami da wani masallacin da ba harami ba. Minal masajid, wasu masallatai babu bambanci a wannan hukuncin tsakanin shin nan masallacin harami ne da kuma wani masallacin da ba masallacin harami ba in dai mutun na salla to a ko ina ne ya sa sutura to haramun ne a wuce ta gaban sa fa kullu ha sawa'un fi adamil jawaz dukkanin su ɗaya ne wajen haramcin wucewa ta gaban mai salla amma wajen darajar salla da kuma darajar masallaci da harami da sauran masallatai ai ba ɗaya bane ba ɗaya bane hatta darajar wanda yi salla a harami salla ɗaya ana bashi ladan salla 100,000 ne kaga wanda yi salla a harami sallan magariban nan da muka yi wanda yi a harami ya ninka namu sau 100,000 so kaga kenan ashe wajen falala da daraja ba ɗaya suke ba amma wajen haramcin wuce ta gaban mai salla to koda a harami ka wuce ta gaban mai salla kai haram kai haram li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi magana wannan maganan ta mamaye dukkanin inda mutum yake salla wato magana ce gaman miya magana ce mai gamewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace law ya'lamul maru bayna yaday al-musalli ma za alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday inda a ce mai salla wato mai wucewa inda mai wucewa ta gaban mai salla ya san abin da ke kan shi na laifi to da ya gwammaci yayi tsayuwa na tsawon 40 madadin ya wuce ta gaban sa wannan 40 din zamu ji bayani akan menene ake nufi da shi da kuma yadda ya zo a cikin hadisi insha Allah sai ce ya'ani al-murura bainahu wa baina mawdi'i sujudi abinda yake nufi shine wucewa tsakanin shi da inda yake sa goshin sa kamar yadda muka yi bayani a sati 2 ko 3 da suka wuce game da ina ne ya halatta a wuce ta gaban mai salla in bai sa sutura ba ai mun ji cewa wasu daga cikin malamai sun yi bayani akan cewa zaka kidanya daga inda yake tsaye zuwa ina ne in yayi sujjada zai sa goshin sa sai suka ce daga nan zuwa inda zai sa goshin sa haramun ne ka wuce ta ne abin da ke bayan haka kuma ya wuce gaban mai salla kenan to in har ya sa sutura to haramun ne kuma ka wuce ta gaban suturan sa sai dai kuma mun ji a baya ai shi ma in ya sa sutura ana so ya matso dab da sutura ba zai ce ya tsaya daga can karshen nan yace wannan bangon kuma shine suturansa ba kaga yayi nisa da shi to a wannan karkashin wannan fasalin zamu fitar da mas'aloli kamar haka mas'ala ta farko shine haramun ne wucewa ta gaban mai salla da kuma girman laifi da zunubi da mutum zai dauka ma kansa in ya wuce ta gaban mai salla saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa idan mutum ya zo zai wuce ta gaban ka ma to ka tare shi kar ka bar shi ya wuce saboda me aikin da zai aikata din nan sabon Allah ne to in ka bar shi ya wuce kuma ka taimake shi akan sabon Allah kenan to shi yasa sai ya ce ka tare shi kar ka bar shi ya wuce wannan haramun ne abu na biyu shine wucewa ta gaban mai salla akwai wato kamar shiga cikin haƙƙinsa akwai shiga cikin haƙƙin shi addinin musulunci kuma ya hana musulmi ya taɓa haƙƙin ɗan uwansa musulmi daga wucewa ta gaban shi mafi karanci zaka wuce ta gaban shi shine ka ɗauki hankalinsa na ɗan sakannin ne zaka wuce ne ka tsaya kallonka wane ne wannan yazo zai wuce ta gaban shi to wannan shi yasa sai ya zama wucewa ta gaban mai salla haramun ne zaka duk inda mutum yake salla to haramun ne wani ya wuce ta gaban sa shi yasa yace al-murur malamai suka ce ma'anansa shine at-ta'addi min al-yamin ila shimali aw min ash-shimali ila al-yamin shine murur wucewa shine ka taho daga dama kai hagu ko ka taho daga hagu kai dama
kaga duk wanda ya wuce ta gaban mai sallah ɗayan biyu yayi ko dai ya taho ta daman mai sallar ya bi ta hagunsa ko kuma ya taho ta hagu ya bi ta dama to duk wanda yayi a ciki duka yayi shi haramun ne to sannan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace law ya'lamul maru baina yadayil musalli wannan law ya zo ne anan law shartiyya sharadi inda a ce to a ka'ida ta larabci kuma duk harafin da aka ce wannan harafi ne na sharadi to yana daukan abubuwa guda biyu yana daukan fi'ilu shartiyya yana daukan jawabu shart fi'ilu shartiyya shine a ce in kaza ya faru to wannan kaza ya faru shine fi'ilu shartiyya kenan to in kaza ya faru kaza zai faru to wannan kaza zai faru shine jawabu shartin kenan jawabu shart saboda haka sai yace to inda a ce wanda yake wucewa ta gaban mai sallah ya sani to wannan fi'ilu shartin kenan to in ya sani me zai faru to da ya gumaci ya tsaya na tsawon lokaci kaza wannan jawabu shartin kenan kaga saboda a nuna maka cewa laifin babban laifi ne to anan malamai suka ce sahabin da ya rawaito wannan hadisin ya tabbatar da cewa ya samu shakka da yace lakana an yi kifa 40 ya samu shakka shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce 40 yawman ne au shaharan au sanatan shin wato yana nufin kwana 40 ko wata 40 ko kuma shekara 40 to mu dauki mafi karancin idan aka ce laifin da zaka dauka in ka bi ta gaban mai sallah gwamma ka tsaya na tsawon muni 40 ka jira shi idan sallah ya wuce kafin ka wuce in ma ba wata hanyar sai gaban sa zalla to da ka wuce ta gaban sa gwamma ka jira shi yayi kwana 40 yana sallah kafin ka wuce ashe za a nuna maka fa in ka wuce din abinda zaka taro maka abinda zaka taro maka kanka babba ne ka tsaya kikam na kwana 40 ai ba karamin aiki bane aiki ne jajajin wanda ba mai yiwuwa bane ma to a ce gwanda ka tsaya duk gajiyar da zaka yi ka tsaya cak na kwana 40 sama da ka wuce ta gaban mai sallah ashe kaga laifin mai girman laifi ne sai dai kamar yadda al-Imamul Bazzar ya rawaito daga wani ta wani wajihi ya ce lakana an ya ifa 40 khalifan wanda ya tsaya na tsawon shekara 40 a wata ruwayan kenan wanda ya tsaya na tsawon shekara 40 sama da a ce ya wuce ta gaban mai sallah to kaga wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar ashe me zai sa dama ka wuce ta gaban mai sallah shine zaka ce kana gaggawa to gwamma a ce duk abin da kake gaggawan nan akan shi gwamma a ce ka jira sai bayan shekara 40 kafin ka wuce sama da ka wuce ta gaban mai sallah kana gaggawa ne zaka je kai ce ba ne gida to gwamma ka tsaya da kwana na tsawon shekara 40 su shekara 40 ba ya girki a gidan ba da ka wuce ta gaban mai sallah kana sauri ne wani ba lafiya kana so to wanda ka tsaya na tsawon shekara 40 duk menene ma daga wuce ta gaban mai sallah sai dai in lalura ce mai karfi wanda babu yadda aka iya gashi hanyar guda ɗaya ce kuma ga lalura mai karfi wanda dole a fita to wannan kaga sai ai amfani da ka'idar ad-daruriyat tubihul mahzurat lalura takan halatta abin da yake haram lalura ce ta jawo haka to saboda haka a wannan hadisin za mu fahimci wato darussa masu tarin yawa darasi na farko da za mu fahimta daga wannan hadisin shine haramcin wucewa ta gaban mai sallah ta yadda za mu fahimci haka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da ka san abin da ka ɗauko abin da yake kanka na zunubi to kaga duk abin da aka ce in an yi akwai zunubi to kaga ya zama haramun kenan ya zama aikin haramun kenan abu na biyu shine za mu fahimci cewa wucewa ta gaban mai sallah din sawa'un yana sallar nan a gida ne ko a masallaci. A masallacin nan kamar yadda muka ji masallacin harami ne ko sallah ko sauran masallatai, haramun ne ka wuce ta gaban sa. Na uku shine babu bambanci tsakanin mai sallan farilla da mai sallan nafila. In dai sallah yake yi to haramun ne ka wuce ta gaban sa, sawa'un sallan farilla yake ko sallan nafila, babu bambanci. Sannan na hudu wucewa ta gaban mai sallan nan, babu bambanci tsakanin liman da kuma wanda yake sallah shi kadai. In mutum mamune shi to ana iya gittawa tsakanin sahu, wannan suturan da liman ya sa ya wakilci sauran waɗanda suke bin shi sallah. Amma in mutum na sallah shi kadai to yanzu shine liman din shine mamun, saboda haka ba za a wuce ta gabansa ba. Sannan fa'ida ta gaba, za mu fahimci cewa inda za a ba ma ɗan adam zaɓi a ce daga wuce ta gaban mai sallah daga tsaya na tsawon shekara 40 to gwan mai zaɓar makansa na tsawon ya tsaya na tsawon shekara 40 sama da ya wuce ta gaban mai sallah. Ko kuma ma mu ce ba ma na tsawon shekara 40 ba, ko kwana 40 yayi yawa, a ce misali kawai gwan maka tsaya na minti 40 daga wuce ta gaban mai sallah gwan maka jira shi na minti 40, ashe laifin babba ne in ka wuce ta gaban shi. Saboda haka ba za a wuce ta gaban shi ba. Sannan fa'ida ta gaba da za mu fahimta cikin hadisin shine, shin idan wani ya wuce ta gaban sallanka, shin wucewarsa ta gaban sallah tana rage maka wani abu na ladan sallanka? Wucewarsa da ya ta gaban sallah, me ya alakan wucewarsa da sallanka? Tana rage maka wani abu na ladan sallanka ko kuma ta bata maka sallanka? To asalin hukuncin shine wucewa ta gaban sallah ba ya bata sallan mutum, don wani ya wuce maka ta gaban sallah bai bata maka sallah ba, bai lalata maka sallah ba, sai dai abubuwa guda uku da suke bata sallah in sun wuce ta gaba, wanda za mu same su a gaba insha Allah, shine a bakin kare da kuma jaki da kuma mace baliga. In ta wuce wannan suka wuce ta gabanka, suna wucewa ta gabanka, to sallan ta baci, ba ya kai sallama ba, sabon ya kama kawai za ka sake tayarwa, sallan ta lalace. Sannan daga wannan hadisin za mu fahimci cewa wanda yake sallah jama'a yana tsaye ne a gaban Ubangijinsa, yana gawarawa ne da Ubangiji, to duk wanda ya gitta ta gabansa to ya yi kokarin yanke wannan ganawar da yake da Allah. Kaga duk masoyin Allah mai shaukin tattaunawa da Ubangijinsa ba zai so yana ganawa da Ubangiji wani ya zo ya gitta ta gabansa ba, kaga sai ya bata musu a wannan, ko ya katse musu wannan tattaunawa ko kuma ganawar da suke yi. To sannan daga nan za mu fahimci fa'ida ta gaba, ita ce yana cikin abin da ya shahara na mazhaba ta Imamu Ahmad Ibn Hanbal, shine in mutum ya zo wucewa ta gabanka to mustahabi ne ka tare shi ka hana shi wucewa. Wannan abin da ya shahara. A wata ruwayan kuma ta nuna cewa dole ne. A nan mazhaban abin da ya kamata mu fahimta shine, kamar yadda al-Imam Ibn Hazm ya yi bayani kan cewa shi wanda zai wuce ta gabanka shi haramun ne akan sai wuce.
Ina fatan muna fahimta.
To kai kuma in ka ganshi zai wuce, shin dole ne ka tare shi ko ba dole bane?
Shine wasu malamai suka ce mustahabi ne, wasu kuma suka ce wajibi ne. Kamar yadda zamu ji a fasali na gaba, shine Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya fitafi akan cewa dole ne, wajibi ne, in wani yazo zai wuce ta gaban sallanka dole ne ka tare shi,
dole ka tare shi.
Saboda haka wannan wata wani daga cikin fahimtar malamai. Sannan fa'ida ta gaba za mu fahimci cewa abin da ya fi dacewa ga shi mai sallah shi ne ya yi ƙoƙari in zai yi sallah to ya nisanta kansa daga hanyar da ya san hanyar mutane ce, ya san cewa wannan hanya ce ta mutane, to bai kamata ya ruwaita da sallah a wajen ba. Yanzu kamar misali muna cikin karatun nan, sai wani ya zo ya samu saitin kofar nan zai kabbara zai yi tahiyatul masjid, kaga bai dace ba. Me ya kamata yanzu? Sai ya dan matsa gaba ko ya matso gaba ko ya yi can baya, ta yanda dai ya san cewa wucewar mutane ba zai kawo shi zuwa ga wannan wajen ba. Kaga ya koma jikin bangon nan zai tahiyatul masjid, wanda zai shigo ta kofar nan bai je kai shi ta ina zai wuce ta jikin bangon nan, ba wajen wucewa. Amma in ya tsaya bakin kofa, wani yanzu ana cikin karatun lalura ko uzuri zai sa shi yana so ya tashi ya fita, to kaga bai kamata a ce mutum ya tsaya ya ce zai yi sallah a wannan wajen ba, domin shi ma ya taimaka ma waɗanda za su wuce ɗin. Ta hanyar mai taimaka musu wajen kar su wuce ta gabansa, ballantana su samu wancan laifi na masifa na bala'i da yake cikin wancan hadisin da muka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa. Ibnul Qayyim, Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama, yana ganin cewa idan mutum yana sallah sai ka zo sai ka tsaya a gabansa, in tsayuwa kai a gabansa ba wucewa kai ba, to babu laifi, in zama za ka yi ba laifi. Don abinda hadisin yana ya hana aibe hana ba ce ta harimul wukufi ba ko ta harimul julusi, sai aka ce ta harimul wururi. Abinda aka hana shi ne mai shi ne wucewa. Amma wanda ya zo ya tsaya kaga shi ba wucewa ya ba, wanda ya zo ya zauna shi ma mai ba wucewa ya ba. Saboda haka yake ganin cewa mutum zai iya wani ya zo ya zauna a gabansa ko kuma ya tsaya a gabansa ko kuma ya kwanta ya yi sutura da shi. Al-Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala sai ke ganin cewa shi kuma fahimtansa ita ce ba a yin sallah ana kallon wanda yake bacci, ma'ana ba a yin sutura da mutumin da yake bacci. Wannan fahimtar Imamu Malik, sai dai ya tabbata a sunna kamar yadda mun ji a baya. Nana Aisha radiyallahu ta'ala na ta faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sutura da ita, yana sallah tana kwance akan gado, koda kuwa tana bacci cikin dare tashi qiyamul layl sai ya sutura da ita. Kaga kenan ya halatta, har tace idan yazo zai yi sujjada sai ya ture kafana sai ya sujjada, in ya dago daga sujjada sai ya maida kafana, in ya sake zuwa zai sujjada sai ya sake ture kafafuwana. Saboda haka ana iya yin sallah ana kallon mutumin da yake bacci. Fa'ida ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan shine mun ji cewa haramun ne a wuce ta gaban mai sallah ko da a masallacin harami ne. To ina hukuncin masu ɗawafi? Mutum gashi nan ya isa harami, ga wasu nan suna sallah misali a maƙamu Ibrahim ko wani waje, ga kuma masu ɗawafi, to shi ina hukuncin sallah a wajen? Su kuma ina hukuncin ɗawafin da za su yi su wuce ta gabansa? Tunda mun ji ko a masallacin harami ne baya halatta ka wuce ta gaban mai sallah.
To a nan malamai sai suka tafi akan cewa in a wajen dawafi ne, to wasu malamai sai suka tafi akan cewa haƙƙin mai dawafi shi za a fara gabatarwa akan haƙƙin mai sallah. Saboda me? Suka ce saboda lokacin da Allah ya ce ma Annabi Ibrahim, je ka gina wannan ɗakin. Sai Allah ya ce an tahira baitiya liqa'ifina wal'akifina warruka'is sujud. Sai Allah ya sai da ya fara lissafo masu mai aqa'ifin, sai da ya fara da masu dawafi. Sai da ya fara da masu dawafi. Sannan aka iso kan warruka'is sujud da masu ruku'i da sujjada. Kaga kenan a wajen ayan an fara gabatar da mai dawafi. An fara gabatar da mai dawafi. A suratul hajj yace wa idh bawwa'na li ibrahima makana al bayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lil qa'ifina wal qa'imina wal ruk'is sujud. Kaga sai ne fara bayyanar da lil qa'ifin kafin wal qa'imin masu tsayuwa sallah kenan, wal ruk'is sujud da masu ruku'i da sujjada. To sai suka tafi akan cewa in wajen dawafi ne, to haƙƙin mai dawafi shi ake fara gabatarwa akan haƙƙin wanda zai sallah a waje, wanda akan haƙƙin mai sallah. Sannan ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tamna'u ya bani abdi manaf ahadan tafa bil baiti ayya sa'atan min laylin aw naharin aw sallah. Annabi yana cewa ya ku bani abdi manaf, duk wanda zai dawafi a daki Allah mai alfarma, a kowane lokaci ne, dare ne ko wuni, kar ku tare shi don ya zo zai dawafi ko zai yi sallah. To kaga kenan yace duk wanda ya zo zai yi sallah ko zai yi dawafi kar ku hana shi. Kenan mai dawafi shi karan kanshi mai dawafin ba zai hana mai sallah yin sallansa ba, kamar yadda mai sallan ma mai ba zai hana mai dawafin yin dawafinsa ba. Ina fatan muna fahimta. Saboda haka bambancin shi da wancan hukuncin shi ne, wancan hukuncin na koda a masallacin harami ne ba za ka wuce ta gaban mai sallah ba, shi ne wannan za ka wuce ne ka je ka yi wata damuwarka. Wannan kuma dukan ku biyu a cikin ibada kuke. So ibadar ka ta sallah ba za ta hana mai dawafi yin dawafinsa ba, kamar yadda ibadansa ta dawafi ba za ta hana ka yin sallarka ba. Sannan kuma sallan da za ka yi na da za a ce kana yin sallah a wannan lokacin kai kadai, sallah ce ta nafila, misali za ka yi ko a maqamu Ibrahim ko a wani waje, kaga sallah ce ta nafila. To in ya zama sallah ce ta nafila, wannan haƙƙinka ne naka kai kadai, dawafi kuma ba dumbin mutane ne. So kaga bai daidai ba a ce saboda kai kadai kana sallah ka sa sutura ka ce duk masu dawafin nan su dakata sai ka idar da sallah. Kaga ai bai ba, bai ba. Kamar yadda in ba ku manta ba mun yi da ku a baya, a ka'ida ta addini ana gabatar da maslaha ta kowa da kowa kafin maslahar mutum daya. Har muka ba da misali, mutum ba zai zo a ce ana zafi zai kunna generator, shi zai sha iska ne kunna generator, amma generatorsa karansa zai hana sauran mutane bacci. To kaga yanzu sai a tashi a ce masa ko dai ka gyara generator nan ya bar kara ko ka kashe. Saboda haka ba zai ka kunna generator kai a gida kai a cikin ɗakin ka sha iska mu kuma karan ya hana mu bacci ba. To kaga wannan shine maslahan mutum daya, ba zai ture maslahan dumbin mutane ba. Saboda haka maslahanka ta sallah kai taka ce kai kadai, amma maslahar dawafi fa dumbin mutane ne suke dawafi. Daga kenan ba za a kaddamar da kai kadai akan wannan ba. Kamar yadda ya tabbata cewa Abdullahi bin Umar, Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare su, ya kasance yana yin rako'i biyunsa na dawafi a gefen ɗakin Ka'aba, wani lokacin kuma ya yi shi a wajen dutsen Safa. Kaga dai duk waje ne da mutane suke suke cinkusuwa kuma su wuce. To wannan shine abin da ya kamata mu sani game da wannan hadisi. Sai malam ya ce wujubu man'il musalli lil mari baina yadayhi walau fil masjidil haram. Wajabcin mai sallah ya hana wanda zai wuce ta gabansa koda a masallaci na harami ne, koda a harami ne. Sai ce wala yajuzu lil musalli ila sitra an yada'a ahadan yamurru baina yadayhi. Baya halatta ga duk wanda yake sallah ya sa sitra, to bai halatta ba a gare shi ya ce zai bar wani ba, to bai halatta ba a gare shi ya bar wani ya wuce ta gabansa. Lil hadithi sabiq, saboda hadisin da ya gabata muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tada ahadan yamurru baina yadayhi, kar ka bar wani ya wuce ta gabanka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, idan dayanku yazo zai yi sallah ya sanya wani abun da zai suturce shi daga mutane. Fa arada ahadu an yajtaza baina yadayhi, sai wani ya nufaci yana so ya kutsa tsakanin ta gabansa, yana so ya wuce ya gitta ta gabansa. Fal yadfa fi nahrihi, sai to ya kai tunkuda ya ture kirjinsa ya tare shi, saboda duk inda mutum ke tafiya karfinsa na kirji ne, kana tare kirjin dole zai tsaya. Sai ce wal yadra mastata'a, ya yi kokarin maida shi, ya yi kokarin ture shi iya gulgudan iyawansa. Fa in aba, idan ya ki falyukatilhu, to ya yake shi. Fa inna ma huwa shaytanu, domin lallai ko shi shaidan ne. Tabbas ya zo wuce ta gaban mai sallah ya ture ka, ka sake dawowa ya ture ka, ai sai shaidan. In dai ba shaidan bane ka aka ture shi, ai bai kamata ya sake dawowa ba. Amma in dai shaidan ne ya aiko shi, lallai sai ya bi ta gaban sallan ka, to kaga shaidan ya zama yayi aiki da shi kenan. To wannan jama'a hadisi ne na Imam al-Bukhari da Muslim, wanda suka rawaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara mishi yadda. To wannan ita ce magana mafi inganci kamar yadda muka ji. In wani ya zo zai wuce ta gabanka kana sallah, wajibi ne a kanka ka hana shi wucewa, wajibi ne. Wannan ita ce magana mafi inganci. Dalilai kuma su ne, na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ma ya ce fa in aba falyuqatilhu, in ya ki to ka yake shi, ma'ana dai ka dage ne, dole dai sai ka maida shi, dole sai ka ture shi. To wannan umarni ne wanda yake umarni ne na wajibci. Al'amru yaqtadi al-wujub, duk abin da aka ce umarni ne, to wannan yana nuna cewa umarni ne na dole, umarni ne na wajibci, umarni ne na cewa dole a kiyaye shi. Sannan na biyu shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fa in aba falyuqatilhu, malamai suka ce ma'ana shine yadfa'uhu bi shiddatin wa quwwa, ya ture shi da karfi. Eh, ya zo wucewa ta gabanka sai ka tare shi, sai sake dawowa, sai ka kara karfi, ya sake dawowa sai ka sake karfin tura shi har sai ya hakura. Shi yasa yace wal yadra mastata'a, ba wai cewa ake yi wai ka nannada hannun riga ka ce tunda kai shaidan ne ka zo wucewa na ture ka, ka sake dawa, to tunda kai shaidan ne bari mu bugu, kamar yadda wasu suke cewa wai kuyi dambe. A'a, in aka yi mukatala kuma aka yi dambe, ai an fita daga sallah kenan, an fita daga cikin sallah kenan. Domin ba mamaki wannan buge-bugen yana iya kaiwa zuwa ga kisa ko kuma wani abu, ko wani abu makamancin haka. Saboda haka ba wai ana nufin cewa wai ka ce wai saboda wai za ka yi tambayar shi ba ne, ka ce a tutun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yake shi, za ku ga yadda ake yaki. Saboda ka ce barin dunkula hannu zuba masa, saboda shi shaidan ne. To wannan ba daidai ba ne. To a nan za mu fahimci, wasu daga cikin malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayanku ya zo zai yi sallah sai kuma ya sa abin da zai tare tsakanin shi da mutane, ma'ana ya sa sutura, sai wani ya zo wucewa ta gaban shi to ya tare shi, to wanda bai sa sutura ba to sai da yawa daga cikin malamai ya suka ce wanda bai sa sutura ba to bai da haƙƙin tura wanda ya zo wucewa ta gaban sa bai da haƙƙi shi dai wanda zai wuce haramun ne ya wuce haram ne kai kuma da baka sa sutura ba baka da haƙƙin ture shi shi kuma haramun ne bi ta gaban ka kaga shi in yayi aiki da haramcin tun farko ma ba zai bi ba kai ko da baka sa sutura ba baka da haƙƙin ture shi saboda baka sanya sutura ba yanzu an ce ka sanya sutura ne saboda me saboda mutane su samu daman hanyi su samu daman wucewa saboda hanya haƙƙi ne na jama'a yanzu mun tashi za mu fita mu bi ta bakin ƙofar nan haƙƙin mu ne dukan to sai in tsaya a can in ce ina sallah dukan ku kuna so ku fita na tsaya na ta bakin wancan ƙofar nan kuma gaban sallah na ne naka duk kuna so ku fita sai ni kuma in ce duk na tare ku kar ku ce mun ta gaban sallah ai na shiga kin ku wani yana da larura wani yana da bukatun da yana so dole sai ya fita to an shiga haƙƙi kenan to saboda haka shi yasa wasu ka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mutum ya sanya sutura to yayi wato abinda ake ce maƙaidi ya ƙayyade al'umallin shine menene condition da zai saka tura mutum ya zo wucewa ta gaban ka shine in ka sa sutura in baka sa sutura ba tun farko dama baka so ka tare sallan ka ba wannan fahimtar wasu daga cikin malamai kenan wasu daga cikin malamai kuma sai suke ganin cewa duk wanda ya zo zai wuce ta gaban ka sawa'un ka sa sutura ko baka sa sutura ba to dole ne ka tare shi wannan wasu daga cikin malamai suka ce wannan ita ce fahimtar mafiya yawa daga cikin malamai kuma suka ce wannan ita ce fahimta mafi inganci shine iya gurgurdan iyawanka duk wanda ya zo zai wuce ta gaban ka to dole ka tare shi wannan ita ce fahimtar kamar da al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ya ambata a cikin al-Majmu saboda haka wanda ya zo zai wuce ta gaban ka to za ka yi kokarin ka tare shi wancan malaman sun ce ba za ka tare shi ba in baka sa sutura ba saboda annabi ya ce in ka sa sutura sai wani ya zo kenan in baka sa sutura ba za ka tare shi ba waɗannan kuma suka nuna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yi sallah sai ka sa sutura kar kuma ka bari wani ya wuce ta gaban ka in za ka yi sallah bai ce kar ka bari wani ya wuce ta gaban suturan ka ba ya ce kar ka bari wani ya wuce ta gaban ka kenan in dai gaban ka ne gaban sallah ne to ko ka sa sutura ko baka sa sutura ba haramun ne ka bari wani ya wuce ta gaban ka in wani ya zo zai wuce ta gaban ka ana so ka yi kokari wajen ture shi wajen tunkuɗe shi sai malamin ya ce almashi ilal amami liman'il murud halaccin mutum ya taka ya matsa gaba saboda ya hana wani wucewa ta gabansa almashi ilal amami liman'il murud halaccin wato mutum ya matsa gaba saboda ya hana wani wucewa ta gabansa in wani ya zo zai wuce ta gabanka to ya halitta misali kana bakin kofar can wancan kofar ta baya sai wani ya zo zai wuce to ya halitta ka matso masa gaba saboda ya wuce ta gabanka malam ya ce wa yajuzu an ya taqaddama khudwatan aw akthar ya halitta ya matso gaba yayi taku daya ko sama da haka liyamna'a ghayra mukallafin min al-mururi bayna yadayhi saboda ya hana ghayra mukallaf abinda bai da wato shari'a ba ta kansa alkalami baya kansa ya hana abinda alkalami bai kansa wucewa ta gabansa kadabatin kamar dabba kaga ita dabba yanzu in jaki ya zo wucewa ta gabanka ai ba samun hannu za ka yi ba ko akuya ba tsaya za ka yi kana ce mai kai law ya'lamu al-maru bayna yadayhi al-musalli kaga ba da yi bai to wannan shi babu alkalami a kan shi ko mahaukaci ya zo zai wuce ta gaban ka kace ka sa masa hannu to kaga wannan sai a ce dukan ku biyu a hada ku a kai ku dawanau a yi muku magani outly feeling ko kuma karamin yaro jariri hatta ya murra min wara'ihi sai ka matsa kai matsa gaba har kuma wato ya samu damar wucewa ta bayan ka ya samu damar wucewa ta bayan ka to anan a malam yace gairu mukallaf wanda ba mukallafi ba to shi mukallafin ba babban mutum mai hankali balagagge shin shi ma za a iya matsa masa kadan matso gaba saboda ya wuce ta bayan ka wannan hukunci ne da ya shafi kowa da kowa daga duk wanda ya zo wucewa ta gaban ka sai zaman yanzu iya maslahar ita ce kai kadan matso gaba sai mutane su samu hanyar wucewa to ya halatta ka matso gaba koda ko ba karamin yaro bane koda ba mahaukaci bane ko ba da koda ba dabba bane koda mutum ne mai hankali cikakken hankali to yana halatta a gare ka ka matso gaba saboda ya samu hanyar da zai wuce ta ya samu hanyar da zai wuce ta bayan ka abinda zamu tsaya akan shi insha Allah ta'ala shine malam yace ma ya qata'u sala abinda ke bata sallah menene in ya wuce ta gaban ka sallah ta baci malam yace wa inna min ahammiyatus sutura na daga cikin wato muhimmancin sutura na daga cikin abinda zamu fahimta na muhimmancin sutura shine fi salati a cikin sallah annaha tahulu bainal musalli ilaiha wa bain ifsadi salatihi bil murur bayna yadai shine sutura tana wato tare tana shiga shamaki tsakanin wanda yake sallah yana kallanta da kuma batin sallansa ta hanyar wucewan masu wucewa ta gaban sa bi khilafi alladhi lam yattakhidha sabanun wanda bai sa sutura ba fa innahu domin yadda lamarin yake shine ya qada'u salatahu idza marrat bayna yadayhi almar'atu idan mace ta wuce ta gaban sa to sallansa ya yanki sallansa ya baci wa kadhalika alhimar haka nan jaki wal kalbul aswad da kuma bakin kare wadannan idan suka wuce ta gaban ka to wannan sallanka ta lalace sallanka ta baci to saboda haka sutura ashi tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to anan da malamai suka ce da muka ji idan mace ta wuce ta gaban ka ko bakin kare ko jaki malamai sai suka ce almar'atu anan ana nufin almar'atul baliga ana nufin balagaggiyar mace ai alha'id wato mace wacce take al'ada li anna alha'id yahsulu bihi albulugh saboda a al'ada ana samun shi ne an balaga lokacin da mace ta balaga cikin alamomin balaganta akwai al'ada li annaha tasulu bihi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana cewa mace tana balaga ne da abubuwa guda hudu abu na farko shine fitan mani idan mani ya fara fita a jikinta to wannan balagaggiyar mace ce in ta wuce ta gaban sallan ka ta bata maka sallan ko kuma na biyu shine a samu mama ya fara tsurowa a kirjinta to wannan balagaggiyar mace ce ko kuma na uku ta cika shekaru 15 ko kuma na hudu ta fara al'ada duk sanda ta ga al'ada to shikenan ta zama baliga alƙalami ya fara yawo a kanta saboda kai ce to mace da bakin kare da kuma jaki suna bata sallar mutun ya wuce ta gaban sa hadisi ya tabbata ga daga Abu Sa'id Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idha kana bayna yadayhi mithlu akhirati ar-rahl fa idha lam yakun bayna yadayhi mithlu akhirati ar-rahl fa innahu yaqda'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbu al-aswad idan mutum zai yi sallah to in ya sanya yayi kokari ya sanya abinda zai masa sutura kamar yadda muka yi bayani a baya kamar tsayin sandan dake bayan siddin doki to in ya sa abinda ya kai wannan shikenan in bai sa ba to yace idan kare ko bakin kare ko jaki ko mace ta wuce ta gaban sa to sallanta sallansa ya baci daga sahabin tabi'in dalibin Abu Zarrin kenan sai yace ya abazar ma balul kalbil aswad min al kalbil ahmar min al kalbil asfar to meye bambanci tsakanin bakin kare da jan kare da yelan kare me bambancin su qala sai yace yabna akhi ya kai dan uwana ya kai dan dan uwana sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama sa'altani irin yadda ka tambayenin nan me bambancin wayannan kalmukan ni ma kana tambaye annabi sanda ya faɗa min hadisin fa qala sai yace al kalbul aswad shaytan sai yace bakin kare shaydan ne shaydani ne wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi yasa annabi yace mana in kun ji haushin kare ku nemi tsarin Allah in kun ji kukan jaki ku nemi tsarin Allah saboda shi kare baya haushi sai ya ga shaydan daka kana jin haushin kare to akwai shaydan a kusa musamman bakin kare to ka nemi tsarin Allah kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim in ka ji kukan jaki to wani shaydani ya matso kusa kenan dama Allah ya faɗa inna ankarul aswati da sautul hamid mafi munin sauti shine sautin jaki to in ka ji sautin jaki to ka nema tsarin Allah Sheikhul Albani a Sheikhul Albani a cikin littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna yace cewa wajibal qawlu bi anna salata yaqta'uha al ashya'ul madhkura inda tamami adamil usadami sutra wajibi ne kowa ya tabbatar kuma ka fahimci ka gamsu cewa waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata suna bata sallah in babu sutura wa huwa madhhabu imami ahli sunnati wal jamaa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wannan ita ce mazhabar imamu ahli sunna imamu Ahmad ibn Hanbal wa huwa ikhtiyaru shaykhil islam ibn taymiya wannan shine zabin shaykhul islam ibn taymiya al-harrani rahimahullah ta'ala cewa waɗannan abubuwan suna bata sallah sannan abu na gaba shine wannan bata sallah kamar game da haƙƙin mace kamar yadda yazo a cikin hadisi yaqta'u salatar rajulil muslim ga abin da ke bata sallan mutum namiji wato afwan sallan mutum musulmi ba namiji ba sallan mutum musulmi rujula da aka zo da aka ce ana aka ce namiji salatul rajulil muslim ba wai sharadi bane a ce wai namiji ne a'a wato bina'un ni alal ghalib an yi gini ne akan wato galibi amma idan wannan hukuncin ya hau kan namiji to babu wani hujjan da yace hukuncin yana aiki ne akan namiji zalla saboda haka inda mace za ta wuce ta gaban yar uwarta mace to ta bata mata sallah sallah ya baci inda bakin kare zai wuce ta gaban mace sallan ta baci haka nan kuma jaki saboda haka babu wani hukunci ko nasi da yake bance yace zallan namijin saboda haka in mace ta wuce ta gaban yar uwarta mace to ya ta bata mata sallah kamar yadda in ta wuce ta gaban namiji ta bata mai sallah saboda duk inda aka ce mutum musulmi to namiji ya shiga mace mata shiga sai dai in an samu kaidi cewa wannan an kayyade a ce zallan maza ne hukuncin ya shafa ko kuma wannan hukuncin ya shafi zallan mata ne saboda haka wannan ba zai shiga cikin wannan ba wannan ba zai shiga cikin wannan ba abu na karshe shine tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan bakin kare ya wuce ta gaban mutum to sallansa ta baci to shin bakin karen nan wani irin bakin kare ake nufi to malamai suka ce shine karen da yake baki wulik wanda shi baki ne wulik amma wanda ya zama yana da gaurayen launi kaman fari da baki ko kuma fari da wani kala to shi wannan bai bata sallah kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akai in ya zama wato wannan yana da kala na awraq ma'ana launuhu mukhtalitun bainal bayadi was sawad wato launin sa chakudade ne yana tsakanin fari da baki to wannan koda ya wuce ta gaban wato mutum mai sallah to wannan sallan sa bata baci ba sai dai shi kuma jaki shine duk inda aka ce jaki in ya wuce ta gaban sallan mutum ta baci to wannan jakin kowane kalan jaki ne saboda ba kai ne shi kare an ce me bakin kare kalbul aswad ita mace an ce almar'atul baliga mace balagaggiya idan da a samu yarinyar da bata cika waɗannan sharuɗa guda hudu na balagan mace da muka ambata ba ta wuce ta gaban ka sallan ka bata baci ba amma shi jaki ba sai aka ce kawai wal himar ba ce wannan himar din fari ne ko baki ne ko ja ne babban jaki ne ko karamin jaki ne in dai sunan shi jaki yanda Allah ya halice shi sunan shi jaki mai kafafuwa hudu da manyan kunnuwa irin dai jakin da aka sani to yana wucewa ta gaban ka sallan ka ta baci to shi yasa wayannan kaga da jaki da kare ai duka haramun ne a ci su duka haramun ne bal ma musamman kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ajiye kare ya rike kare a gidan shi to tuni za a samu manyan lada cikin ladan ayyukansa kamar girman dutsen Uhud sai a ɗeba a yi watsi da su sai dai inda sharadi guda biyu kallika guda biyu karen gadi da karen farauta amma wanda za a baza su a cikin gida saboda a yi ado da su kuma su dinga yawo tsakanin mutane ka'idar kuma ita ce ko da za ka sa karen gadi ko karen farauta to ba sa mu'amalantar da kansu a irin yadda sauran mutane suke ma'ana ana ajiye su ne a nesa da inda mutane suke kuskure ne ka ga mutum duk inda za shi zai fito wai saboda ya saba da karensa yana bin shi yana yawo da kare a cikin mutane wannan kuskure ne ko kuma ka shiga cikin gida ka ga yadda mutane suke kai komo a cikin gida haka kallinka suke kai komo a cikin ɗaki ya shiga ta can ya fita ta can ya shiga ta can ya fita ta can wannan kuskure ne musulunci bai daidai da wannan ba wannan yahudanci ne saboda illan kare musulunci ya koya mana in ya sa harshensa a cikin kwano to kafin a yi amfani da shi sai an wanke sau bakwai wata ruwayan ta ce na takwas ɗin a haɗa da ƙasa a cika ta na takwas da ƙasa saboda munin shi saboda malamai suka ce illar haka ita ce duk mutum in ya yi bayan gida yana so ya je ya yi tsarki saboda in ba ka ba zai zauna cikin takura to shi kare in ya yi bayan gidansa sai ga cewa zai zauna cikin takura to shi tsarkinsa shi ne sai ya sa harshensa ya sa kansa ta baya sa harshensa ya sa a duburansa ya lashe to wannan shi ne tsarki a wajensa to kaga da ya zubda dattin sai amfani da harshensa ya laso dattin a hakan nan kuma sai ka ga wani ya sa karen yana lasan hannunsa ko kuma yana rungumansa har a kai zuwa ga yahudanci masu sumbantan kare to kaga wannan yahudanci ne to shi yasa wannan hukuncin ya hukan shi in dai bakin kare ne ya wuce ta gaban sallanka to sallanka ta ɓaci shi kokari ba a so a ajiye shi a gida ma in ba dalili ba dalili ko mun ji shi ne ko karen farauta ko kuma karen gadi yawwa shi kuma ba a kai shi ma inda mutane suke ai bai kamata a ce a samu ka inda za ka yi sallah ma har a ce kare ya samu damar wucewa ba sai dai kan hanya ne misali bayan da ka iya saboda shi kare galibi daga rayuwarsa ba albarka a ciki yanzu in macen kare ta tashi haihuwa sai ta haifi 'ya'ya 10 a lokaci daya in tunkiya ta tashi haihuwa sai ta haifi guda uku wannan tunkiyoyi guda ukun sai su girma su zama turke guda wannan kare guda 10 da aka haifa kuma kafin ka ankara ba da wata ɗaya biyu duka ka rasa ina 'ya'yan suka yi wancan mota ta buge shi ya mutu, wancan ya mutu a ruwan ya tafi, saboda bai da albarka, bai da albarka shi. Allah ya samu dace. Saboda haka wannan shine abin da zamu tsaya akan shi. Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan babi na gaba, shine babi da ya mana bayani akan niyya. Abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada, inda muka yi kusakure Allah ya yafe mana, Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu. Ba tambaya.
Assalamu
alaikum. Assalam.
Wala wannan kasa strapo. Professor Sala, kaman kare da kuma jaki in suka wuce gaban piston da kuma
hanci. In sun wuce ta bayan sutura. Wannan babu laifi. Amma in ta gaban ka suka wuce babu sutura, ko kuma suka wuce tsakanin ka da sutura, to wannan sallah ta bace. Insha Allah. Alaikum assalam. In nisan ya kai kamar yadda muka ambata, muka kwatanta, to ai sun wuce gaban sallan da kenan. Yanzu sun wuce gaban sallan ka. In dai nisan ya wuce inda muka yi bayani da sabanin malamai a baya, to wannan ya nuna cewa sun wuce gaban sallan ka, da ka babu ruwan ka da su. Insha Allah. Alaikum assalam.
Sai a ce kamar ana hasara da shi, da dushi yana da jangaitin wani abu samun irin rashin jujuwa ta haɗi ita da kuma yakan faru sosai. To yawanci kuma gaskiya ba ma lura da sauran kuɗin haƙƙin mutane a kan
to. A irin wannan, kamar yadda mun fara da bayani a wancan lokacin, shi ne haƙƙin ga kai kaɗai ba zai baka dama kuma ka danne haƙƙin sauran mutane ba. Yawwa, kamar yadda muka yi bayani ne, kai zaka kunna generator ka sha iska, sauran mutane kuma ƙarin generator ka zai hana su bacci. Haka sai a zo a ce maka, to wannan generator naka ko dai ka ɗauke shi kai shi gyara ko kuma ka kashe, ba za ka sake kunnawa ba saboda kana hana mu bacci. To a nan waje ya ce ai hasala kuke mu, saboda ku ba ku da generator ne. To babu wani batun hasada nan, haƙƙi ne na kowa da kowa, waje ne na kowa. In kai kaɗai ne a cikin gida, kuma ƙarin generator ka ba zai shiga zuwa ga gidan makwabta ya hana su bacci ba, to wannan sai kai abinda ka dama. In dai har baka so a ce karka shiga hakkin kowa, to sai ka tafi can daji can sai ka yi gininka, shikenan hankalinka a kwance. Sai ka tashi daga cikin gari, ka kama hanyar buzaye, ka je ka samu waje fili samɓal daji, ka yi gini, ka zauna a wajen. Kaga wannan ba wanda zai ce ka dame shi da ƙara, ba wanda zai ce ka dame shi. Amma in dai kana cikin mutane, to babu yanda za a yi, kuma saboda kai haƙƙinka kai kaɗai, sauran mutane kuma su cutu. Daka ya ce, to wannan generator naka malam yana damun mu da ƙara, daka kana da zaɓi, ko dai ka je ka gyara generator ko kuma ba za ka sake kunnawa. Daka ce, to kana mana kuna mun hasada ne? Je, eh, mun yi hasada ne. Ba shi kenan ba.
Saboda jin nauyi ko makwanta na iya fuskantar mutumka ko makwabcinka ta masa makanan ba, sai ka bar abin a ranka. Sai dai shi ya sani, tunda ya san haƙƙin jiki kansa, ya sani ya cutar da kai.
Wannan
da kuma kara kuri ka bar shi da Allah.
Yawwa, wannan kuma in makwabta sun gamsu sun yi haƙuri shi kenan.
Amma sun gamsu ba ne haƙurin dole.
A to ai a musulunci kuma ai babu haƙurin dole. In ka ji an ce an yi haƙuri don dole, to ba haƙuri aka yi ba kenan. Amma ba haƙurin dole. A ɗayan biyu ne, ina da daman in yi magana na yi shiru, to wannan kaga ba haƙurin dole ba ne. Amma ina da daman in yi magana, ba wai na yi haƙuri ba ne, kawai na yi shiru ne, to kaga wannan kai ne kake ta cutuwa. Ba kai ba ka yi haƙuri ba, kuma kana ta cutuwa. To kaga ai gwamma a fito a yi maganar, domin saboda zuwa da za a yi mishi magana a ce, malam kana cutar da mu da ƙarin jin ɗinka, wannan taimakon shi kuka yi. taimakon shi kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka yana azzalimi ko wanda aka zalunta. Sahabbai suka ce eto in an zalunce shi dai mun san da zamu taimake shi ne mun kwato masa hakkinsa, to in shine azzalimin ba ya zamu taimake shi, saboda sun san wannan karin magana a jahiliya abin da yake nufi shine in ka zo ka ana fada da dan uwanka karka tambaye me ya faru, kawai shiga masa sawa'un shine da gaskiya ko ba shine da gaskiya ba. To suka ji annabi kuma ya faɗa haka, sun san kuma a musulunci tsarin bai yi ba. To annabi sai ya ce da su ma'anan haka shine dan uwanka in kaga yana zalunci, in kaga ana zaluntan sa ka kwato masa hakkinsa, in kaga kuma yana zalunci to ka hana shi, hana shi ka masa magana ka tare shi ka kame hannunsa ya daina wannan zalunci. Saboda haka abinda za ka yi shine danne zuciyarka za ka yi ka fito ka gaya ma kai kana cutar da makwabta, kana cutar da makwabta, saboda haka dole ne a gyara. Kaga ka taimake shi kenan madadin yin tafi da laifin jama'a a kansa. Na'am. Gaskiya ne wannan tambihi ne mai kyau. Wani lokacin za ka ga wani ko karatu ake wani daga hannu ya yi tambaya ya kaji jama'a sun ka, wato irin wannan tambayin bai kamata a ce wani ya yi wannan tambayin ba, ko kuma ka ji an ce wannan tambayin bai amfanin wannan tambayin ko wani abu makamancin haka. To wannan lallai tambayi ne mai kyau kwarai da gaske. Din yanzu ka ga wani inda mu ne wanda zai ce to tunda an ce maka bakin kare to ni na kara tambayin kalan kare kaza kalan kare kaza kalan kare kaza, to kaga shi yasa Abu Zar ya ce to yin ta tambayin nan ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma abin da annabi ya tabbatar mun shine bakin kare. Allah ya sa mu dace.
Na uku kuma sai na ya sai ya kamar yadda aka faɗi sam a cikin nan ai da kamar tayi ta da jalawa ce an kama an danga ta su da dabbobi da jaki da ta ta kawo bisu nan da inda na bi ke sallah tana kunci da sauran su kamar ta in kare da manzana da ake
eto ai shi wancan hadisin da yaji ai mun kawo shi cewa takan zauna takan kwanta yana sallah ya ture kafanta. To ai mun yi bayani ai mun ba kumanta ba dazu cewa hukuncin yana da alaka ne da wucewa, in zama mutun zai ko tsayuwa ko kwanciya wannan hukuncin bai shafe shi ba, saboda haramcin ya hana menene, ya hana wucewa. Wucewa kuma mun ji shine ka tawo daga dama kai hagu ko kuma ka tawo daga hagu kai dama. To wannan shine sannan ce wanda ta yi ana danganta su da dabbobi, nakan dai ji maganin sama-sama amma ni har yanzu ban iso zuwa ga kan hadisi maballe in san ingancinsa, to kaga ba zan gina fatawa akan shi ba. Amma dai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a in waɗannan abubuwa da muka ji suka wuce ta gabanka to sun bata maka sallah. Daga ba wai kamanta su aka yi da dabba ba, a hukuncin ne ya zama iri ɗaya, ba kamanta su aka yi da dabba ba, domin in har ya zama cewa in an yi musharaka da dabba akan wani abu an kamanta ka da dabba, to da yawan hannu da muke da shi kafan da muke da shi kana da kafa dabba tana da kafa, ya dace wannan kafar akuya ce wannan kuma kafar mutum ce, to ai kaga sai ka ce anan ma an kwatanta ka da dabba, saboda haka cire maka kafa guwa kai baka da kafa tunda akuya tana da kafa. Kaga ba zai yi ba, saboda haka za mu yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, in ma ya tabbata cewa Aisha ta faɗi wancan maganar to ga kuma maganar annabi, saboda haka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a gaba da maganar kowa. Aisha Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam muna son ta muna kaunanta, bal ma alamar mutum mai imani shine yana kaunan Aisha, alamar mutum munafiki kafiri shine yana kin Aisha. Duk wanda bai san Aisha bai kin Aisha to ya tabbatar da cewa ya bar hanyar musulunci, annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ka fi so duk duniya yace Aisha yace ba ita ba cikin maza yace babanta kaga madadin yace Abubakar sai yace babanta sai zama kamar dangantakansa da ita ya ƙara masa soyayya a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Aisha mace ce mai daraja kwarai da gaske duk wani musulmi ahlus sunna yana son Aisha yana kaunar Aisha kuma muna son ta muna fatar kamar yadda annabi ya ce Allah zai tashi kowa da wanda yake so muna roƙon Allah ya tashe mu tare da Aisha muna roƙon Allah ya tsare mu daga masu sukan Aisha ko masu zagin ta Allah ya ƙara mata yadda Allah ya sa mu dace to daga duk wannan abubuwan da muka ji cewa suna yanke sallah ko suna bata sallah in sun huce ne ta gaban mamu sallah tana nan idan sun huce ne ta gaban liman to wannan kuma sallah ta bace kamar yadda in mamu na sallah sallar liman ta bace tana iya bata sallan kowa in bai ai hankali ba amma duk sallar mamu ta bace shi kadai kaga ba za ta bata sallan wani ba saboda haka in an huce ta gaban mamu to wannan sallan su mamun sallan su nan shi ma liman kuma sallar shi kana amma in suka wuce ta gaban liman to sun bata musu sallah gaba daya Allah ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته